Taka, mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Bari mu yi tarihin juyoyin mulki a duniyar nan. Shin ka san cewa daga shekarar 1950 zuwa yau an samu akalla yunkuri ko kuma juyin mulkin da ya ci nasara kamar 486? Daga cikin wannan jimilla ta 486, juyoyin mulki ko yunkurin juyin mulki 214 duk a kasashen Afirka suka faru. Kuma daga cikin wannan 414 din 106 duk sun yi nasara. Idan ka dauki kasashen Afirka 54, zaka samu cewa akalla kasashe 45 sun samu juyin mulkin da ya yi nasara ko kuma yunkuri ne a zalace. To idan muka dawo baya-bayan nan daga shekarar 2019 zuwa yanzu da muke magana nan da ku, sau takwas ana juyin mulki kuma waɗanda suka yi nasara a kasashenmu na Afirka. Kaga dai akwai wanda aka yi a Niger a cikin watan Yulin da ya gabata. Ga wanda aka yi a Gabon wanda shine na ƙarshe a watan nan na Agusta da ya wuce. To amma kafin su a shekarar 2021 an yi ɗaya a Sudan, a Burkina Faso har guda biyu aka yi a cikin shekarar 2022, sannan an yi ɗaya a Mali a cikin watan Agusta shekarar 2020, aka yi wani makamancinsa a ƙasar Gini a cikin watan Satumba na shekarar 2021, Chad ta samu nata juyin mulki a shekarar 2021 cikin watan Afrilu, sannan kamar yadda muka ce wannan da aka yi na baya na ƙasar Gabon. To shi wannan juyin mulkin na baya na kasar Gabon da aka yi da kuma rahotannin da aka bayar na cewa kasashe irin su Kamaru da Uganda da Rwanda inda shugabanni suka dade suna mulki sun dauki matakan canja fasalin masu tsaron su na sojoji domin ga alama kar su ma yi musu wannan juyin mulki, ya ƙara jaddada da tabbatar da magana da Shu'aibu Mungade yi a shirinmu na ƙarshe na Talata da ta gabata game da tsoron irin waɗannan shugabanni na abin da zai iya biyo baya wanda zai iya samu su suma a kawar da su.
An kashe shugaban kasar Chad ɗansa ya karɓa, abinda ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu 'ya'yansu ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shi ne shugabannin kasashen Afirka su zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadi kan ture, sai illa masha Allahu, ko adinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki, ka ce sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare.
To haka ne, to muna ci gaba da wannan muhawara da shi Nasiru Adamu Ilaka, wakilinmu na Abuja, ya shirya mana tsakanin shi Shu'aibu Mungade din, dan jarida kuma mai sharhi akan abubuwan yau da kullum na duniya, wanda Zakari Jibrin wanda yake da ƙarfin ra'ayi na cewa sai an dau mataki mai gauni akan masu juyin mulki yake tankara.
Inda a ce Alhaji Jibrin soja ne ko ya taɓa yin soja, in ya faɗa haka zan ce to eh to ya san yadda abin shi ke, saboda haka ya bi ni sani. Amma dai abin da yake faɗa ya faru a Panama, kaga dai Panama Amerika ce ba Najeriya ba ce ba Afirka ba ce. Kuma na tabbatar da sojojin ECOWAS waɗanda ake kira ECOMAC ba su da irin wannan kwarewa da yake magana ta cewa za a shiga Nijar har a je fada shugaban ƙasa ko barikin soja a ƙwato waɗanda suke tsare, a kamo masu juyin mulki, a dawo, kowa bai sani ba. Ni ina ganin wannan cikin fim ɗaya yake yiwuwa, ba wai a bayyane ba. Sannan
Shu'aibu Mungade sai a Suleiman sai a fim ne za a iya hakan, bayan kuma an yi a wasu manyan kasashe.
An ce a fim a nan Afirka dai in ka faɗa sai mu ce kamar kana shirya fim ne, don ba shi yiwuwa. Ba wanda ya isa ya shiga Nijar sojojin nan sun yi juyin mulki suna riƙe da bakin wuta, wai a ce ya shiga, wai ya kamo su, ya anshe waɗanda an tsare, ya dawo da demokaraɗiyya, kowa bai cutu ba. Ina ganin wannan kawai fim ne. Ka gani idan da akwai kwarewa ga sojoji na ECOMAC wanda mafi yawan su 'yan Najeriya ne, kashi 70% nasu 'yan Najeriya ne, to kuma ga munan Bello Turji ya gagari sojan Najeriya, Dogo Gide, Ada Aleru, ɗan gotan daji da sauransu, su ɗan ƙarami ga su can manya-manyan 'yan ta'adda cikin daji sun gagari sojan Najeriya shekara 10 wani abu ana yaƙi da su, an kasa kamo su. Sannan wani ya zai ce wai zai je Nijar ya kamo sojojin da suka yi juyin mulki. sa'annan kuma mun san ko yakin da aka yi da Boko Haram shekara biyar da 20 ana yaki sojojin Najeriya sun kasa kama shi kau sai da ƴan uwan shi suka kashe shi sannan wani ya zo ya ce mana wai zai wai suna da kwarewa za su je Nijar su kama masu jeyin mulki su kwato duk ina ganin wannan film ne malam Nasiru abinda da
amma Shawu Mungadi kafin ka ci gaba Shawu Mungadi in an duba waɗannan ƴan ta'adda kamar yakin sun kuru ne ake yi da su shi yasa watakila ba a santa kamar mai inda za a je a kai hari ba watakila ma wasu su shiga cikin jama'a su ɓuya amma waɗannan kamar na Nijar an san sojojin an san inda suke zan haka an san da wa ake yaki kai tsaye
bari in baka misali shekara biyar da suka wuce ƴan ta'adda cikin Nijar suka kama wani dan ba Amerika suka yi garkuwa da shi Amerika ta taso da kwararrun sojojinta suka zo kan iyakar Sokoto da Nijar suka sauka wurin suka kashe ƴan ta'addan nan su shidda suka teci wannan ba Amerika suka sa shi jirgi suka koma da shi kaji abin da ake ce ma kwarewa saboda haka su daga Amerika suka zo suka yi wannan aiki kuma kowa ya sani kuma yana cikin labarai to amma nan cikin zamfara ga sojoji ga su suna kallon sansani ƴan ta'adda amma su kasa zuwa sannan yanzu ka zo ka ce wai za su je Nijar su kama shugaban kasa mai juyin mulki to me ya hana su kama waɗannan kuma duk waɗannan da aka yaki da su ba waɗanda ba a sani ba an san su an san inda suke amma kuma an kasa kamo su saboda haka maganar yaki da mutanen Nijar ko sojojin Nijar don a dawo da demokradiya ba dabarar kwarai ba ce ƴan Najeriya ba za su so ba ƴan arewa ba za su so ba idan yaki ya barke ba za a yi noma ba arewa dama ta'addanci ya hana noma ya hana kasuwanci ya hana ilimi a arewa idan aka yarda aka fara yaki shi ma noma da kasuwanci da ilimi a arewa ba zai yiwu ba kuma kyale mali da Burkina Faso da Gini sun yi juyin mulki ba a far musu ba ba a ce musu komi ba yanzu a dawo ma Nijar ina ganin shi ma ba kima bane
Shawu Mungadi bari mu koma wajen Jibrin Zakar kafin mu ji matsayar ku ta karshe kan wannan dambarwa ta jamhuriyar Nijar Jibrin Zakar akwai wani abu da ake cewa dazuka ya ba wa shi shugaban ECOWAS shi shugaba Bola Ahmed Tinubu da cewa kwarewarsa ce ko jajircewarsa ce ta sa daukar wannan matakin amma na ji wasu kuma na cewa da ba don shi mutumin Lagos bane watakila da shugaba ne dan arewa ba zai irin wannan tunanin na cewa a iya kai yaki jamhuriyar Nijar ba
wannan magana cewar jajircewa ai mu mun san yanzu mun samu shugaba jajirtacce wanda duk abin da ya faɗa shi ma zuci farar hula ne amma zuciyarsa irin ta sojoji duk abin da ya faɗa zai yi iya kokarin sa yi game da cewar shi Bola Ahmed Tinubu dan yana bayar da dele shi yasa ake wannan ina so in faɗa maka wani abu guda mun zauna daga 2014 zuwa 2022 idan ka duba shugaban kasa mutumin arewa ne shugaban hafsan hafsoshin kasa mutumin arewa ne daga garin sa ake yaki shugaban ƴan sanda mutumin arewa ne duk wani process da kake tunani mutanen arewa ne amma zaman su mutanen arewa bai kare mutuncin ƴan arewa da ake famar masifa da su da ƴan Boko Haram da ƴan ta'adda da ƴan kidnapping da dai sauransu ba zaman su mutanen arewa zaman su shugabanni tsaron a hannun su yake kuɗin da ake kashewa na tsaron a hannun su yake bai wani taka kara ya karya ba bai nuna mana wata fa'ida da za su ce yau arewacin Najeriya waɗannan suke guda bakwai suna zaune lafiya ba a mana ba ba mu gani ba ko ba su taimake mu ba shin duk abin da za ka faɗa akan tsaro yanzu mun tabbatar mun samu jarumin shugaban kasa kuma wannan jarum takattasa za ta haifa mana ɗa na ido kuma za mu ci gaba don za mu samu sauki fiye da abin da ake tunani kaga a nan idan muna maganar cewar an yi abu an bar su Bello Turji an bar su Dogo Jide an bar su waye to mu ne muke ɗaukar tarin da muka daura a gindinmu muke yayewa ake ganin dubaran mu da sauransu muke ake ganin tsaretsu mu domin waɗanda ya kamata a mutu ko a yi rai ki tabbatar da an kawo ƙarshen duk daga arewacin Najeriya suka fito kuma duk gaba ɗaya a state din su da ƴan state din ake yin wannan badakalar da su ake wannan masifar da su ake wannan kwamatalar malaman da muke magana muke cewa ai malamai sun fito sun ce kaza malaman ne suke faɗa cewar an kama mutumin da yake ciniki da ƴan ta'adda hukuma ta gano shi ta faɗa wasu ƙasa ta ba da tsiri an ji an gano an tabbatar da shi an kamo shi amma malaman da ke mu biya-biya suka fito suke kalubalantar gwamnati akan ta kama mutumin don haka kar ka ɗauki wata ƙungiya ta malamai wata ƙungiya ta dattijan arewa a'a mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari amma maganar dan arewa kuma ka ajiye ta a ta'alai domin wannan bala'i inda a kudi ne kasashen yarbawan da ake magana da yanzu an zo ƙarshe kuma ba za a haɗa baki da su a zo a yi ta'addanci a kashe su a zauna da su a yi a cinye kuɗi a karɓi kuɗi don ta'addanci ba.
To a gaishe ku ya kuke ganin rawar da shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS wato Bola Tinubu yake takawa game da al'amuran nan na kasashen Afirka tun da aka juya mulki a Niger. Wasu na cewa shi bayarbe ne da ya fito daga Lagos bai san komai ba game da alaka ta kusa da kusa da zumuncin da ke tsakanin arewacin Najeriya da ƙasa irin jamhuriyar Niger. Saboda haka watakila yake ɗaukar matakan da yake so ya ɗauka. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa in mun dawo rana a yau. Yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Shu'abu Mungadi da kuma Zakari Jibrin tare da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya da shirya mana wannan muhawara. A madadinsu Aliyu Mustapha Sakwato ne daga Washington mun bar ku lafiya.